وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا زيارة وطن ربيع الأول شكرا تدبو إلى قريب إلى 42 هجرة من زيارة محمد صلى الله عليه وسلم من مكة زوى مدينة شينيكما إلي ليدا شرندا بيار شرندا بيو أفوا شرندا بيو gawatan goma shekara ta 2020 shekarar miladiya. Muna karatu a cikin littafin mai albarka, littafin Riyadus Salihin, wallafar babban malami Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kamalin da rahmansa. Satin da ya gabata mun shiga sabon kitabul jihadi. Mun kuma fara karatu a cikin babu fadlil jihad, babin da yake bayani game da falalar jihadi. Malam ya yi muqaddimar babin da wasu ayoyi na Al-Qur'ani mai girma masu yawa, wanda alhamdulillah mun karanta su da gurgudu, kuma mun ji ma'anar su. Yanzu kai tsaye za mu shiga cikin hadisan da malam ya kawo a cikin babin. Hadisi na farko عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه. Hadisi na farko an karɓo shi daga sahabi Abu Huraira, yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi. Yace qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tambayi Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, ayyul a'mali afdal, wanda aiki ne mafi falala a cikin ayyuka. Qala Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, yace imanun billahi wa rasuli, shine imani da Allah da kuma manzansa. Ya kawo shi ne imani, aka bude jumla bin nakira lit'azim, domin girmama sha'anin imani da matsayinsa. Imanu billahi wa rasulihi shine imani da Allah da manzansa. Naka ce imani da Allah ya shafi dukkanin wani janibi na imani da Allah, abinda ya shafi rububiyyarsa da uluhiyyarsa da sunayensa da siffofinsa, sannan kuma imani da shi a zuciya da furta imanin da baki, da kuma aikata aikin da zai gaskata imanin da ka furta da baki ka kodirce a zuciya. Haka Annabi tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi, shi ma imani da shi ya shafi tasdiquhu fima akhbara wajtanabu ma naha anhu wazajara wa an la yu'badu Allah illa bima shara'a, shine mutum ya gaskata Annabi tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi cikin abin da ya bada labari, sannan ya nisanci abin da Annabi tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi, ya hana ya kuma gargadi a kansa, sannan kada mutum ya sake bautatawa Allah subhanahu wa ta'ala da wani abu sai da abinda Annabi tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi ya shar'anta. To wannan shine mafificin aiki a cikin ayyuka gaba daya. Kila sai aka ƙara tambayar Annabi tsira da aminci ya ƙara tabbata a gare shi, aka ce thumma madha, bayan imani da Allah a cikin mafificin ayyuka sai me? Qala sai al-jihadu fi sabilillah, shine yin jihadi dan daukaka kalmar Allah subhanahu wa ta'ala. Kila sai aka tambaye shi aka ce thumma madha, sannan kuma sai me bayan jihadi? Kala sai annabi tsira da aminci ya tabbata a gare shi yace hajjun mabrur shine aikin haji da yake kukutacce kukutaccen aikin haji shine babin da muka gama bayani akan sa kafin mu shiga wannan babi na babu fadlul hajj saboda kuma anar hajjun mabrur insha Allah ta'ala ta gabata a baya alli shaykum a cikin wannan hadisi shine da aka tambaye annabi tsira da aminci ya tabbata a gare shi a cikin ayyuka gaba daya kaf wanne ne yake falala to da ya kawo imani da Allah da manzansa abu na biyu shine me aljihadu fi sabilillah wannan shine muhalli shaykum dake cikin babu wa ani bin mas'ud radiyallahu anhu qala hadisi na biyu an karbo shi daga abdullahi dan mas'ud yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace kuntu ya rasulullah nace ya manzon Allah ayyul amal ahabbu ila Allah ta'ala wannan aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki qala sai annabi tsira da aminci ya tabbata a gare shi yace as-salatu ala waqtiha yin salla a lokacinta wannan ruwaya ta zo da as-salatu ala waqtiha wata ruwaya kuma ta zo as-salatu li waqtiha ko as-salatu ala waqtiha ko as-salatu li waqtiha dan ma'ana su daya abinda suke nufi shine yin salla a lokacin salla akwai ruwayar da ta zo da as-salatu fi awwali waqtiha sai dai wannan ruwaya ce da bata inganta ba ina fata an fahimta yin salla fi awwali waqtiha a farkon lokacinta wacce ruwaya akwai maganganu akan ta na malamai akwai rashin inganci a cikin ruwaya amma ina ruwayi guda biyu as-salatu li waqtiha as-salatu ala waqtiha shine abin da ya inganta abin da ake nufi shine mutum yayin sallah a lokacin sallar yin sallah a lokacin sallar idan muka bibiyi nassoshi na shari'a a cikin alqur'ani da hadisan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zamu ga babban abin da ake so shine zarzaran lokacin sallah yayin mutum ya tashi yayin sallah shine abin da aka fi so kamar yadda duk abin da yake aiki ne na alkhairi yan uwa abin da ake so shine a gaggauta shi a yi shi zarzaran lokacin sallah ba a san jinkirta shi in dai abu na ibada ne da'a ne ga Allah to kada ka sake kayinawa ko jinkiri wajen aikata shi bari sai an jima bari sai na gama aiki kaza bari sai wani ya zo ma haɗu mai wannan ba daidai bane a cikin aikin da yake na da'a abinda Allah madaukakin sarki ya ce fastabiqul khairat fastabiqul khairat ku yirgirge wajen ayyukan alkhairi sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannati ku yirgirge ku yi tsere wajen samun gafara Allah madaukakin sarki kuma da aljannatai wata ayar kuma Allah madaukakin sarki ya ce sadu wa sabiqu ila magfiratin min rabbikum duk dai ma'anarsu guda ɗaya ce saboda haka duk abin da yake na aikin alkhairi ne ƴan uwa ba a jinkirta shi so ake ayi shi akan lokacin sa abin da yafi game da lokacin sallah shine da zarar lokacin sallah tayi ƴan uwa mutum ya tashi ya sallah sai dai sallolin da aka samu shari'a ta ba da dama za a iya jinkirta lokacin su to wannan babu laifi sai a jinkirta lokacin su misali sallar isha'i annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yakan jinkirta ta wani lokaci amma yakan ce wannan shine lokacin ta da ba dan kada na matsa ko na takura al'umma ta ba hakan ya faru ne ko kuma lokacin da ya salla wajen sha daya ko abin da ya wuce haka na dare dan a lokacin a ce dare ya fara rabawa so da kaza ka kaddara kamar irin sha dayan daren nan ko abin da ya kamata ka mutane suna masallaci suna jiran annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida bai fito ba sai da wancan lokaci ya sannan sai ya fito da ya fito ya salla da mutane bayan ya gama shine ya ga musu cewa wannan shine lokacin ta da ba dan kanna takura al'umma ta ba me yake nufi da takurawa saboda idan aka ce sallah za a rinka yin ta karfe 11 ko abin da ya kamata haka wasu za su shiga cikin matsi wasu za a takura musu wasu sun je sun yi aikin karfi sun gaji sun dawo abin da suke bukata su ci abinci su salla su kwanta to sai aka ce sai sun jira sallah sai 11 kaga akwai takura a ciki wani bashi da lafiya abin da yake samu ya dan abin da yake so ya dan samu ya kwanta da daddare ya bacci to aka ce sai 11 za a yi sallah akwai takurawa a ciki to duk abin da yake akwai matsin ko takura addinin musulunci kawar da shi yake shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace musu wannan shine ainihin lokacin sallar isha da ba dan kada in takura al'umma ta ba to babu laifi idan mutum ya jinkirta sallar isha saboda abin da yazo na nassoshi na shari'a game da halaccin jinkirta da haka nan sallar azhar
ita ma akan iya jinkirta ta amma ita sallah azhar kofar ta ba buɗe yake gaba ɗaya duk lokacin da gana maka jinkirta ta ba ita sallah azhar ana jinkirta ta ne idan lokacin rana tana da zafi sosai lokacin da ake tsananin zafin rana zafi ya kai zafi sai Allah tsira da amince tsara tabbata a garshe ce ko sanyaya lokacin sallah a lokacin da rana ke zafi ana yin ta a lokacin kaza to sai a dan jata a dan yi gaba da ita sai a dan jinkirta ta shi ma wannan abin shari'a ta yarda da shi amma idan ba waɗannan salloli da shari'a ta yarda a jinkirta su ba an fi so da zarar lokacin sallah ta yi dan adam ya tashi je ya sallar sa ba daidai bane lokacin sallah yayi mutun yana zaune yana hira ko yana wani abu bai tashi ya je ba solo sai lokacin da shi ya ga dama sannan ya tashi je yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da at-tahawul bis salah shine wulakanta sallah rashin kimanta sallah rashin mutunta sallah mutun ya rinka zabo wa kansa lokaci shi yasa sallolin gaba ɗaya zaka ga aka samu su lokaci kowace da lokacin ta kuma kowace lokacin ta yakan zamto guda biyu wani lokaci ya kasance a farkon lokaci wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan jinkirta shi kadan kamar yadda mala'ika jibril alaihi salam da kansa ya sako ya koya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokutan sallah ya sanar da shi lokutan sallah kamar yadda hadisin bukhari ya nuna qultu thumma ay Abdullahi bin Mas'ud yace ya tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nace sai kuma me daga sallah a cikin ayyukan da Allah madaukakin sarki ya fi so sai kuma me kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace birrul walidayni sai biyayya wa iyaye bayan an yi sallah kuma sai a wa iyaye biyayya thumma qultu thumma ay Abdullahi bin Mas'ud ya kara cewa na tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nace masa sai kuma me kala yace al-jihad fi sabilillah daga sallah sai bin iyaye na uku shine al-jihad fi sabilillah wannan hadisi muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito shi Muhammad ibn Allan as-siddiqi a cikin littafin sadadilul falihina yake cewa imam al-khurtabi yana cewa khassa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam هذه الثلاثة بالذكر لأنها عنوان ما سواها من الطاعات يتي وأن أبو بابو لا أقود أن نفسي لا دعمل تسعر تبتع غريشي أم بتع سلا بن إياي جهاد يتي كما سوني أبو بوا نسما سما نتاعة دعلا من أكين سركي وان دك أبن دبا سبزي إيشغا أرقشن شيسا سعر كاوز يتي يزمو سالي idan ka dauki sallah duk mutumin da yake kiyaye sallah yake kula da sallah yake yin ta akan lokacin ta yake yin ta a cikin jama'a yake kiyaye khushu'inta da ruku'unta da sujudinta da komai nata zaka samu dukkanin wasu ayyukan da'a ba sai masa wahala zaka samu daidai gurgudu na iya kiyaye wasu ayyukan da'a abinda ya shafi azumi zakka da sauransu amma duk mutumin da yake wasa da sallah ka kalle shi da kyau za ga ayyukan ibada ma wanda ba sallah ba su suka fi masa sauki wajen wulakantawa da rashin mutuntawa shi yasa kamar da Imam Malik ya rawaito a cikin Muwattasa hadisin sayyidina Umar sayyidina Umar yana rubutawa zuwa ga ma'aikatansa duk ma'aikatan da ya bawa aiki zai sa a rubuta masa takarda a bashi ya karanta a ce inji khalifa abinda yake cikin wannan takardar shine inna ahamma amrikum indi as-salah inna ahamma amrikum indi as-salah hakika mafi muhimmancin al'amarin ku a wajena shine sallah sannan a gaba sai ya ce faman hafizaha aw hafaza alaiha faqad hafiza dinahu wanda duk ya kiyaye sallah to hakika zai iya kiyaye duk abin da yake na al'amarin addininsa sannan sai ya ce wa man bayyaha fa huwa lima siwaha abya wanda ko duk ya kasa kiyaye sallah ya wulakanta ta to duk abinda ba sallah ba shi ya fi masa sauki ya wulakanta shi ya kasa kiyaye shi Allah ya sa mun fahimta saboda haka ka duba ka gani da kyau dan uwa zaga duk mutumin da ya kasa kiyaye sallar sa duk mutumin da yake wasa da sallah yana ji za a kiran sallah a tashi aje ayi sallah duk masallatan uku sai ana sallah shi yana zaune yana hira sai ya ga dama sai ya tashi je yi sallah zai tafi yawon sa ya tafi harkokin sa duk abin da ya shafe shi zai je gabatar amma hakkin Allah ne babu ruwansa da shi sai ya zo kwanciya sai ya hado magariba da isha sai ya yi sitari wani fa yana zaman gida ba abin da yake amma kuma shi kullun sallolin su jami'i yake in ya ga dama yayi jam'u ta qadimi in ya ga dama yayi jam'u ta akhiri ba wai dan yana da uzurin da zai jam'u ta qadimi ko jam'u ta akhiri ba kawai shi yasa wa kansa haka saboda ba shi da lokacin da zai salla akan lokacin ta to ka duba duk mutumin da yake wulakanta sallah baya kiyaye sallah zaka ga duk wata ibada da ba sallah ba baya iya kiyaye ta wannan ka duba ka gani da ke za ka al'amarin haka yake saboda ka shi sa aka ambaci sallah a matsayin me a matsayin jigo saboda dukkanin ayyuka da ake na ibada sallah ita ce jagorar su ita ce jagorar su shi sa ita ake fara dauka ma dora a ma'auni ranar tashin alkiyama idan ta kyautata shikenan sauran ayyukan ma sai aka kawar da kai game da su amma idan ta lalace fa to akwai matsala sai an kawo sauran ayyuka an yi wa mutum bin diddigi an masa banku kwaf duk abin da ya sai an kawo shi an dora akan mizani to shi sa ƴan uwa mu tsaya mu kiyaye sallah a cikin jami'i mu yi ta a lokacin ta sannan mu daina wasa da ita wannan shi zai ba mu dama mu kiyaye sauran ayyukan shi sa Allah madaukakin sarki ya ce utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis salah sai ce innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar kun ga me yasa ba a ce azumi ba me yasa ba a ce zakka ba me yasa ba a ce aikin hajji ba waɗannan da ba su ne shiga musuluncin ba sune ta misa duk ba a faɗe su ba aka ce sallah ita ce take hali ga madal alfasha da mun kai saboda ita ce ra'sul ibadat din gaba daya ita ce jigon ibadojin gaba daya idan ka samu ka kiyaye ta to insha Allah ta'ala ana maka kikkiawan zuwa ana maka sare amma duk mutumin da yake walakanta sallah to akwai matsala a cikin al'amarin sa Allah subhanahu wataala ya shige ta haka nan dan uwa ka kallabi iyaye idan ka dauki iyaye sune a jigo na farko da suke sanadiyar mutum zuwa zaman su duniya gaba daya ta dalilin sa Allah subhanahu wataala ya ga damar samar da kai ka zauna a cikin mahaifiyarka wata tara ko abin da ya kamata haka duk wahalar da ta sha da duk tsananin da ta sha ta jure mahaifi kuma yana ta dawainiya yau da kullum ko da yaushe ba gajiyawa har Allah subhanahu wataala ya yarda lokaci ka fito daga cikin mahaifiyarka aka ci gaba da reno da tattali da kulawa har ka girma ka zama mutum duk wani abin da zai same ka naki da tashin hankali ba sa bukatar sa ba sa so sun fi so ma idan da so zai zama samu wannan tashin hankali ya kasance a kansu ne ba a kanka ba duk wata soyayya da kulawa sun nuna mata amma lokacin da mutum ya zama mutum sai ya bijire musu sai ya kauce daga kan ka'idarsu su sa shi a beki su umarce shi yake duk abin da suke so baya yi duk abin da ba su so shi yake to da Allah ya gaya mu cewa mutumin da yayi iyayensa haka a cikin mutanen da suke rayuwa da shi a zamanin akwai mutumin da zai masa biyayya duk mutumin da ya wulakanta iyayensa baya ganin girman su baya darajta su wannan mutum ne a doron kasa da ya rage da ake gani zai ga mutum da wahala to shi za a kawo iyaye in dai mutum da'a ne da biyayya to bayan Allah da manzansa babu wanda ya kamata ka bi kamar wa kamar iyayenka shi za ku duba yadda Allah madaukakin sarki ya rinka hada al'amarin tauhidi yi masa bauta shi kadai sai jingin abin da iyaye wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce me wa bil walidayni ihsana wa wasayna al insana bi walidayhi haka nan wa'budu rabbaka cikin suratul nisaa ko وعبد الله ولا تشركوا به شيئا سيتمي وبالوالدين احسانا وعبد الله كاغا كبوتتاو الله مدوكين سركي كبوتتاو الله مدوكين سركي شيشي كداي ولا تشركوا به شيئا كدا كوادا شي دكو مي سيتمي وبالوالدين احسانا ميسا دان كغاني بيايا تا قولولوا تا تان سما الله مدوكين سركي دا منزن سو ايتا سو اكيو ايتا amma bayan Allah da manzansa wanda yake da haƙƙi mafi girma sama da kowa ina ce sama da kowa kowa nake nufi ban ware wani ba ban ware wani ba iyaye ka suna da haƙƙi sama da shi to mutumin da ya kasa ba su haƙƙin su za su faɗa ya faɗa shi magana ya mayar musu shi masa tsawa shi ma ya rama ya ji lalacewa ta kai har samun yara da yara ake wanda iyayen suna dukan suna rama wallahi kuwa kada ka dauka kuma dan karamin yaro dan shekara uku a ce ai ba shi da kali a yaro balagaggi ya kai shekarun balaga baban su zai rike shi shi ma kuma ya rama babas da take shi kuma ya ramu to kaga wannan duniya da Allah waje bari waje bari babu to shi yasa duk mutumin da bai san darajar iyayensa ba in uwa kada ka taɓa dauka kai ne ga darajar ko ga kimar ta to shi yasa sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo iyaye a matsayin jigo dan a gane sanin darajar su shine zai kai ka zuwa ga sanin darajar kowa ma wanda ba su ba sannan jihadi haka nan duk mutumin da ya iya daukar kansa kali ya shiga bagen daga da kafirai ya yi jihadi to shi ma wannan ana sa masa ran duk jihadin da yake kasa da wannan zai iya yi dan babban jihadi da mai shiga jihadi da kafirai amma duk mutumin da ya kasa jihadi da kafirai to za ga karamin jihadi jihadi da munafikai da fasikai da sauransu ba zai iya shiga saboda babban jihadin ba zai yi to shi sa Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tattara mana waɗannan abubuwa guda uku domin kasancewar su jigo kowanne daya abinda ba shi ba bangaren sa zai iya shiga karkashin sa wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wa an abi dharr radhiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga abu dharr al-ghifari Allah ya kara masa yarda yace kuntu ya rasulullah nace ya manzon Allah ayyul amali afdal wannan aiki ne mafi falala a cikin ayyuka qala sai annabi sirara amince tsara tabbata gare shi yace الايمان بالله شيني ايماني ده الله والجهاد في سبيله يكما ين جهادي دان يا كلمه الله مدوكتن سركي متفق عليه وان حديث شي ما بخاري ومسلم سكرن تو ان وان حديث زاكو غا ير حديثن فرقو ني ابو هريره سيدي بامبانشي سو كوي شي وان حديثن ده مكا ايا اكن سي يزو ابوبا غدا بي يا كاو ايماني ده الله ده جهادي شي كما وان يان قرا ده مي حجن mabrur shine bambancin su amma yadda wanda ya kawo imani da jihadi shi ma haka wanda ya kawo imani da jihadi wa an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala wannan hadisi an karbo shi daga Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace la ghadwatun في سبيل الله او روحه خير من الدنيا وما فيها ابن داكي نفي ده الغدوه شيني الصير في اول النهار الصير في اول النهار تفيا افركن يني شيني الغدوه داكي الروحه كما شيني الصير في اخر النهار تفيا اقرشن يني وانا كما افركن يني annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace tafiyar da mutun zai yi ta farkon yin yayi duku yayi azbanci ya tashi ya tafi jihadi dan ya da kalmar Allah madaukakin sarki aw rauhatu ko kuma tafiya da zai ta karshen yin dan yin jihadi dan ya da kalmar Allah madaukakin sarki khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan tafiyar da zai da safi da wannan tafiyar da zai da yamma sun fi الخير سما الدنيا da abin da yake cikin duniyar gaba daya dukkanin duniya da abin da yake cikin ta duka wannan tafiyar da mai jihadi zai tafiya mai jihadi kawai ta safi ya tafi yaki ba wai zai yi jihadin ba kawai tafiyar ina fata fahimta ba wai shiga filin dagar ai jihadin ba a'a wannan tafiyar da zai da fitowar sa daga gida da kintsawa sai hawa abin hawan sa ya tafi jihadi da safi ko kuma tafiyar da zai da yamma ya hau abin hawan shi ya dauki kayan fadan shi ya kintsa ya tafi jihadi wannan tafiyar kadai duk abin da ka sani na duniya da karikitan cikin ta ko menene wannan tafiyar ta fa alkhairi a wajen Allah madaukakin sarki sama da wannan abin da yake cikin duniya da ita kanta duniyar gaba daya wannan shi yake nuna maka matsayin jihadi da falalarsa da kuma kasancewar duniya ba wata aba bace mai daraja mai kima a wajen Allah subhanahu wataala amma ga mai hankali duniya kawai Allah madaukakin sarki yayi ta ne domin gidan jarraba ne kadai gida ne da za a zo a jarraba ta ne kuma a tashi nan da wani lokaci idan Allah ta shi kiyama sa duniya ma gaba daya daina ta za a yi kasance duniya ma babu ita gaba daya duka duk yadda kake ganin kalkalin duniya kake ganin abubuwa kala kala a duniya suna faruwa can ana kaza nan ana kaza kana son abu kaza baka son abu kaza wata rana duniyar ma gaba ɗayan ta babu ita dukan ta Allah madaukakin sarki ya tafiyar da ita gaba daya sai ina sai lahira shi sai yadda masu hankali suke daukar duniya shine kawai kamar ka shiga ta nan ne ka fito ta can wani shine kawai ka shigo ta wannan kofar liman ka fita ta waccan kofar me yau abin wahala a ciki to wallahi haka rayuwar duniya take da baba kai an haife ka to haka nan ana nan ana nan nan da wani lokaci kadan sai gaji an ce kuma ka mutu an saka ka akabari ana saka akabari kuma komai ya kare dan uwa an gama komai shikenan kai rayuwarka da duniya ba za ta yi ka fahimta ba baba sai an busa kawo an ce inna sama'u shaqqat وأذنت لربها وهقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب ما فسي وانا لغة كيف أكت يا مكبا كي كانت كي كبر كما قاسا أبن دا أجيني قاسا أبن دا أجيبا كي دزارة كامت من مات فقد قامت قيامت دوان دي متشف قيامة ستاتاش باكا باني دوان دي متشف قيامة ستاتاش شيء أكن كانس su wadanda yasu daga wancan lokacin wasu mutane daban ba kai ba dan na san anan wajen da wahala akwai da wahala a samu wanda zai kai lokacin da za ta shi kiyama da wahala a ce da kai za ta shi kiyama ko akwai wanda ke so ta shi kiyama da shi ai ba ma abin so bane annabi ya da abin tsara tabbata a gare shi sai alkiyama ba ta tashi ba sai akan ashararan mutane alkiyama za ta tashi ba sai akan ashararan mutane a lokacin ko Qur'ani ka dauko ka duba sai daga cikin dabbabin rubutu duk ya gode duk Qur'ani mutane idan ka dauko babu rubutun gaba ɗaya kawai sai da takarda ina rubutun ya tafi hatta sallah da kake gani duk abin da ya shafi ibada duk dena wazan duka gaba ɗaya a samu wani irin dattijan da mai shekaru a tambaye shi a ce akwai wata ibada da ake yi wai sallah shin ka san ta yace to shi dai na ji labarin ta a wajen iyaye da kakanni goma musulmi ne ba to a kansu duniya ya fita shi to ake so kai wancan lokacin da Allah ba da zai so kai wancan lokacin to shi sa kowanne mutum shi akan kansa yake yau kansa hisabi kada ka ji ana cewa duniya ya ce shekara kaza sai dujal ya bayyana sai mahdi ya zo sai annabi isa ya ajuju amma juj abin nan dabbatul ardi rana ta gaba rana ta kullu ta abin nan yamma ta fadi ta gabas ka dauka duk wani lokacin sai lokacin yazo zaka mutu da ta shiyama kana mutuwa shikenan kai kiyama ta tashi babu wani abu da ya rage maka to shi sai ɗan uwa dole ne mu tsaya a miwa kan mu kiyama lalle duk abin da ya dace mu aikata shi duk abin da bai dace mu bar shi dan lokaci baya jira lokaci baya jira kowa idan lokacin yazo kowa tafiya zai Allah madaukakin sarki ya samu dace أن حديث شيما متفق عليه البخاري ومسلم ذكر رويته وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أن كربو دغ صحابي أبو سعيد الخدري الذي الله تعالى تبت أغريشي أتى رجل الرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وان متين يازو وزن النفس إلى أن تسكر تبت أغريشي ابن حجر الأسقلاني أتكن فتح الباري يتي يا بنتكن سيغان ورجل من دعاك فتح wanene yace shi bai gano ko wanene ya galibi a cikin hadisi da aka kawo mutum haka wanda ba ambaci sunansa mu bahami haka to galibi malamai suka bincike wasu rawayoyi wani lokaci sai ga an samu ai wanene sai a samu sunansa yace to shi dai wannan ya binciken sa bai gano waye to babban abin da ake bukata a hadisin da ba dole sai an san wanda ya faɗa magana ba abin da ake so a fahimta shine me magana da ya faɗa ta kunsa kuma wace amsa aka ba shi shine abin da ya kamata kai mu kalla abinda zamu dauka na izina a cikin sai mu dauka na izina sai mu amfani da shi sannan mutumin ko rashin sanin ta ba abin da zai cutar da kai ka san shi ko baka san shi wani mutum ya zo wajen Annabi sai da aminci tsara tabbata a gare shi fa qala yace ayyun nasi afdal a cikin mutane wane ne falala gaba daya qala sai Annabi sai da aminci tsara tabbata a gare shi yace mu'minun yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah shine mu'minin da yayi jihadi da ransa da dukiyarsa saboda Allah mutumin da yafi kowa falala a cikin mutane gaba ɗaya kaf shine mutumin da yayi jihadi da dukiyarsa da kuma ransa ya bada ransa abin nufi ya fita da kansa a matsayin wanda zai fita jihadi ya je ayi yakin da shi abin nufi kuma ya dauki dukiyarsa kuma ya sa a cikin jihadi to wannan shine yafi kowa falala da daraja samun mai kamo shi wannan babu قال ثم من سنقوم سيواي قال سي انا بتيرا دا امتي سكار تبتا غري شي مؤمن شي ني مؤمنين دا في شعب من الشعاب يعبد الله ويدع الناس من شره shine mutumin da ya kaskance kansa a cikin wani wadi daga cikin wadiddika aka ce ash-shi'ib shine wadi hanyar da ke tsakanin dutse da dutse wasu malamai suka ce ash-shi'ib kawai at-tariq da hanya sunanta ash-shi'ib wasu kuma suka ce a'a da al-wadi da ash-shi'ib ba sa gaskatuwa sai hanyar da take tsakanin dutse da dutse sai da al-wadi karami ne ash-shi'ib shine babban ma'ana ash-shi'ib awsa min al-wadi shi shi din shine fa fadi ya fi girma sama da wadi amma dukkanin su ake nufi shine hanyar da ke tsakanin dutse da dutse to wannan kinaya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara tabbata a ganin shi yake nan mutumin da yaje killace kansa a wani waje ya koye kansa a wani waje ya raba mutane da sharrin sa baya cutar da su shine ya abudullahi yana bata Allah sa ya dawaya da unnasa min sharrihi ya raba mutane da sharrin sa ya daukewa mutane sharrin sa baya cutar da su baya sa su a cikin wani hali mara kyau wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito wannan hadisin ko kuma gaba ta karshe a cikin hadisin tayi shige ko tayi kama da fadan annabi sira da abinci tsara tabbata a gare shi al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmi na hakika shine wanda musulmai suka kubuta daga sharrin harshen sa da kuma hannunsa baya cutar da su da hannunsa amma yadda baya cutar da su da harshen sa wannan shine musulmi na hakika to mafi karancin abin da ake so kai dan uwa shine mafi karanci kamar yadda nake ga mana shine ka kautar da sharrin ka daga mutane Allah ya sa an fahimta ka kautar ka kawar da sharrin ka daga mutane ya kasance baka cutar da kowa ko da kai baka jawo amfani ba an fahimta abin da aka so shine kowanne musulmi ya kasance yana amfanar da ƴan uwansa musulmi to idan ka kasa amfani da kowa to ka kame sharrin ka daga sauran musulmi kada ka cutar da kowa an fahimta yanzu ai ko yawa ya kasance in baka amfanarwa to kada ka cutar da wani amma babu mafi sharri daga cikin mutane kai baka amfanar ba kuma kana jawo cuta wallahi ko babu mafi sharri daga cikin mutane kamar wannan kai babu wani idan aka tambaye ka aka ce da Allah akwai wani abin da kake kana gani yanzu za a iya lissafa shi a cikin abubuwan da kake amfani da mutanen unguwar ko mutanen layin ko mutanen gidan ku ko abin da yake ba da baka da shi to kuma a gefe ɗaya akwai abubuwan da kake kuma kana cutar da su to kaga baka zamto cikakke musulmi ba kenan baka zamto al-musliman salima al-muslimuna bil lisanihi wa yadihi to wannan hadisi ɗan uwa musamman wannan gaba ta ƙarshe na ɗaya daga cikin abinda malamai suke kafa hujja da shi wajen cewa akwai matsalar da suke ce mata mas'alatul khulqati wal uzlati mas'ala ta cakuwa da mutane da kuma kaurecewa wanne ne yafi mutumin da yaje kaurace ya kaurecewa mutane ko ma gefe yake bautar Allah madaukakin sarki shi kadai shi ne yafi alkhairi ko kuma mutumin da yake cakuwa da mutane an fahimci abin kuwa mutumin da yake cikin mutane ko doshi yana kaiwa da komawa a cikin su ana gumurzan rayuwa da shi shine fa alkhairi ko kuma mutumin da ya koma gefe shi ba ruwan sa da kowa kai yake harka sababi yaje can cikin daji ma yana bukkan sa ana yake rayuwar sa to Allah ya ce wanda yake tsakuwa da jama'a to anan malamai sun yi maganganu guda biyu matsala ce da tsohuwar matsala ɗan uwa tun da kan sabai aka fara tattauna ta ba wai matsala ce da yanzu aka fara tun da kan sabai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi an tattauna maganganu masu yawa a kanta daga cikin malamai akwai wanda suke gani cewa mutum ya koma gefe shine abin da yafi alkhairi ka koma gefe kai kadai ka gina gidanka ka rinka bautar Allah madaukakin sarki musamman lokacin fitina musamman fituntun irin waɗannan fitattun da su rinka tafiyo da mutum imani su tafi da imanin mutum gaba ɗaya wani lokacin kuma su tafi da rayuwarsa idan aka shiga fituntun wasu daga cikin malamai suna ganin cewa gwanda mutum ya koma gefe ya ware kansa ya ta ibadarsa shine abin da yafi wasu kuma suka ce a'a gwanda ya shiga cikin mutane shine abin da yafi kuma yan uwa ku fahimta kowanne ɗaya daga cikin bangarorin guda biyu babu wanda ya faɗi magana da ka kowanne yayi hujja ne wasu da ayoyin alqur'ani wasu da hadisan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi daga cikin hujja wanda suke gani mutun ya ware har da wannan hadisin da muka karanta har da wannan hadisin annabi yace mu'minun fi shibin min ash-shi'ab ya'budu Allah wa yad'u an-nasa min sharrihi muminin da yake wani waji daga cikin wajiddika yana bauta wa Allah madaukakin sarki shi shi kadai abin sa ya kuma kame kansa daga cutar da mutane daga yau mutane shi suka ce to shi ma wannan yana ci bayan wannan akwai hadisi da Imam Tirmidhi ya fitar a cikin sunan nashi daga Uqba ibn Amir yadda Allah ya tabbata a gare shi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi na cewa lokacin da fitina ta shigo cikin mutane abin da ya kamata da mutum shine amsik alayka lisanaka shine ka kame harshenka wal yas'aka baituka sannan gidanka ya wadace ka me ake nufi da wannan kala zubci gidanka kenan sannan wabki ala khati'atika ka rinka kuka akan kurakuranka to wannan hadisi shi ma san dauke shi a matsayin hadisin da yake nuna cewa ka zauna a gida ka killace kanka ba ruwanka da kowa shi ya fi alkhairi daga ciki akwai hadisin Bukhari da Muslim hadisin Hudhaifa dan Yaman annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya faɗa hadisi ne mai tsayi wanda yake bayani akan fitintunu kala kala ƙarshen hadisin sai yake cewa fa'ata bil tilkal firaq kulliha annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce idan hakan ya faru a cikin mutane to ka kaurace wa dukkanin tawagogin ko kuma mutanen da suke shiga cikin fitintunu duka kaurace musu walau an ta'udda ala asli shajaratin hatta yudrikaka al-maut wa anta ala dhalika annabi yace masa koda ka cije ne a cikin reshen bishiya ka zauna haka har sai mutuwa ta zo maka haka abin nufi koda ka samu reshen bishiya ne kamar alaikai ta nilu kada ka sauko ka shiga cikin fitinan nan da ake ciki to wannan shi yafi maka alkhairi ka zauna haka har sai mutuwa ta zo maka wannan hadisin kuma annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace ya kusata ya kasance mafi alkhairin dukiyar mutum shine ɗan dabbobi da mutum zai rika kiwo da su a cikin daji saboda me saboda ya tsira da addinin sa da kuma rayuwarsa da hadisai da dama da suke kafa hujjar su akan mutum ya kebance kansa shine abinda ya fa alkhairi maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'i daga cikin su akwai sayyidina Umar da wasu su daga cikin sahabbai duk sun yi maganganun irin waɗannan malaman da suke gani a kebance kai ke malaman da suke gani cewa a ka shiga cikin mutane ayi gogarmaya da kai kai muhalada da mutane shine fa alkhairi su ma sana da tasu wujuje suka ce daga ciki Allah madaukakin sarki yana faɗa game da annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi lokacin da mushrikai suke aibata shi da cewa wannan irin annabi ne yana shiga kasuwa yayi cakudu da mutane ai bai kamata a rinka ganin annabi a kasuwa ba qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malakun fayakuna ma'ahu nadira suka ce wai dan me wannan wani irin annabi ne ya'kulu at-ta'ama yana cin abinci wa yamshi fil aswaq kuma yana shiga kasuwanni to malishan annabi shine tunda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ne mafificin halitta gaba ɗaya Allah ne ya aiko shi kuma yana shiga kasuwa ta kuɗuwa da menene da mutane to sai nuna cewa ashe ta kuɗuwar shi ne abin da yake sannan suka ce kuma duka annaban Allah su ma Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa suna shiga kasuwa su yi harka da mutane kaga suna ta kuɗuwa da mutane kenan wa ma arsalna qablaka min al-mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa yamshuna fil aswaq annaban Allah duka suna shiga cikin kasuwa haka ne sun yi hujja a gurguje da hadisin da Imam Tirmidhi da Ibn Majah suka rawaito a cikin sunan nasu hadisin Abdullahi dan Umar yadda Allah ta tabbata a gare su annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ta al-mu'minu alladhi yukhaliqu an-nas mu'minin da yake takuduwa da mutane wa yasbiru ala adahum yake hakuri game da cutarwar su a'zamu ajran min al-mu'min alladhi la yukhaliquhum wa la yasbiru ala adahum shi yafi alkhairi sama da muminin da baya takuduwa da mutane ba kuma ya hakuri game da cutarwar mutane to da wasu daga cikin dalilai da waɗannan malamai masu ganin cewa takuduwa da mutane shine abin da yafi to sai dai Sheikh Islam Ibn Taymiyyah shi yayi tafsiri yace ba a cewa shiga cikin mutane gaba ɗaya shine abin da yafi alkhairi kamar yadda kuma komawa gefe guda ɗaya mutum ya kasance shi kadai a cikin daji ya kafa buka sai ranka rawaya ne shi ma kuma kuskure saboda akwai yanayin da shiga cikin mutane yakan zama dole ne ma sai ka shiga yanzu misali sallar jami'i a cikin me ake yinta a cikin mutane in ka kaure shi zaka sallar jami'i ba sallar jami'i sallar juma'a sallar idi da ake yi da sauran sallar jana'iza da ake idan dan uwan ka ya rasu da duk wasu abubuwa irin waɗannan na ibada koyan ilimi da koyar da shi da a cikin me ake yinsa a cikin mutane idan ka ce ka kaure shi ka koma gefe babu wannan a ciki saboda haka irin waɗannan abubuwan da suka zanto dole da abubuwan da yake na mustahabi shiga cikin mutane zai zama alkhairi to ka shiga ayi da kai gefe ɗaya kuma duk abinda ba shi da amfani lagawi ne shirbici ne shirme ne to sai ka kaurace masa shikenan ka haɗa abubuwan guda baka shiga cikin mutane an yi abinda ba daidai da kai ba sannan ka shiga cikin mutane an yi abinda yake alkhairi da kai to wannan abin shine bi inganci yan uwa insha Allah ta'ala Allah ma kafin sarki ya samu dace wannan hadisi shi ma muttafaqun alayhi bukhari da muslim ne suka rawaito wa an sahal bin sa'ad radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alayhi wasallam qala wannan hadisi an karbo shi daga sahal dan sa'ad idan Allah ta kara tabbata a gare shi yace haqiqa manzon Allah sallallahu alayhi wasallam yace ribaq yawmi fi sabilillah yirriba na rana daya ko wani ne daya saboda Allah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha shine mafi alkhairi sama da duniya da abin da yake kan duniya me ribai ribai shine mulazamatul makan alladhi baina almuslimina wal kuffari li harasati almuslimina minhu ngaka ce ribai shine mulazamatul makan mutun ya lazimci wani waje a sa mutum yayi gadin wani waje wanda wajen kamar boda ne iyaka ce tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba ana jin tsoron a koda yaushe a kowane lokaci kafirai ko mushrikai ko abokan adawa za su iya aukowa musulmi su cutar da su to sai a sanya wasu dakaru daga cikin dakarun musulunci a ce ku tsaya a nan wajen ku rinka mana gadin kan iyaka ku sa ido sosai duk motsinsu ku rinka sanar da shugaba to sai ya kasance duk abin da ake ciki da sun ga motsin da ba su yarda da shi ba sai a sauri a je a ga rundunar musulmi babba sai su kimtsa su shirya ko da an kawo hari suna da ƙarfi da shirin da za su iya kare wannan harin da aka musu amma a ce sun shiga gaba daya maybe bacci ake yi maybe abinci ake ci maybe zama aka ana hira makamai da an bar su a gefe an gafala gaba daya sai mushrike su afko me zai faru za a yi barna babba ina fata an fahimta to wannan zaman da ake na kan iyakan shine ribai Allah barkun sarki yace wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum mailatan wahida wadanda suka kafarta sun so a ce kun gafala an aslihatikum game da makaman wa amti'atikum da sauran kayan shirin ku da kinsin ku na yake fayamiluna alaykum mailatan wahida shikenan sai su afko akan afkuwa guda ɗaya su gama da ku gaba ɗaya to zaman da ake yi akan iyaka lokacin da ake yi tsakanin arna da musulmi wasu malamai suka ce idan ƙasa ce ta musulunci sannan ƙasar da suke kusa da su kuma ƙasa ce ta kafirci zama akan iyakar a lokacin shi ma wannan ribadi ko da ba a fagen yaki bane wannan shine zancen da bi gaci tare da ta wasu malamai suna gani dole sai a wajen yaki ya kasance ga tawagar kafirai ce a can nan ga tawagar musulmi a nan zama a tsaki a lokacin shine da zamar ba amma da nan ce mafi inganci ko da ba a wajen yaki bane a gida ne matakar kan iyakar da ke tsakanin musulmi da kafirai akwai barazanar za su yi afkuwa ko da yaushe to zama a kanta da tsaro da kariya don kare wancan farmakin shi ba wannan ribai ɗan uwa irin wancan aiki da mutum zai yi na ribai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace khairun min ad-dunya wa ma 'alayha yafi duniya alkhairi da abin da yake kan duniya gaba ɗaya wancan zaman kawai da mutum zai wa mawdi'u sawti ahadikum min al-jannati annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yace gurbin da mutum zai aje bulalar sa a cikin aljanna ba wai aljanna fa gaba ɗaya ba yan uwa kawai inda zaka aje bulalar ka aljanna akwai bulala ne da wa za a daka shi na ban tambaya wa za a daka misali ne yan uwa ba ana nufin aljanna akwai bulala an musu misali ne da abin da za su iya ganewa bulalar da kake rikewa ka daki dokin ka to idan ka shiga aljanna inda zaka aje wannan bulalar misali a ce inda da akwai inda zaka aje ta nan zirin inda zaka aje bulalar khairun min ad-dunya wa ma alayha yafi duniya alkhairi da abin da yake kan duniya gaba ɗaya yan uwa an fahimta inda zaka aje bulalar ka kawai gurin da zaka aje bulalar ka yanzu misali a ce inda zan aje wannan wayar iya inda wayar ta ci kawai kun ga ba ta kace barin nan ba ko in aka raba tebar na kashi nawa ta dauka bai kai kashi 110 ba to inda wayar ta ci kawai yafi duniya da abin da yake cikin ta alkhairi kamar haka ne inda aka aje bulala inda bulala ta ci adadin da ta cinye to yafi duniya da abin da yake cikin ta wannan zaka yadda da haka dan uwa idan ka tuno da hadisin da Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa mafi karancin dan aljanna matsayi wanda shine na karshen shiga aljanna daga shi babu wani dan aljanna gidan da za a bashi ya ninka duniya sau 10 an fahimta ya ninka duniya sau 10 wannan shine fa na karshe daga shi babu wani dan aljanna haka Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi adna ahlil jannati manzila adna ahlil jannati daga shi babu wani dan aljanna duniya sau 10 shine gidansa saboda haka aljanna ƴan uwa akwai sha'ani idan an shiga insha Allah ta'ala Allah ya sa mu a ciki Annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace war rauhatu yaruhu hal abdu fi sabilillahi ta'ala tafiya ta yammaci da bawa zai yi saboda Allah maɗaukakin sarki dan jihadi awil ghadwatu ko kuma tafiya ta safe da bawa zai yi saboda Allah maɗaukakin sarki dan jihadi khairun min ad-dunya wa ma 'alayha tafa alkhairi sama da duniya da abin da ke cikin duniyar gaba daya muttafaqun alayhi wa hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito wa an salman radiyallahu anhu qala an karbo daga salman Allah ya kara masa yarda yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu najma zan Allah jira da amince tsar tabbata a gare shi yana cewa ribat yawmin wa laylati yar riba'i nayini da daren sa riba'i shine wani abin da muka ambata khairun min siyami shahri wa qiyamihi yafa alkai sama da azumin wata guda da kuma sallar wata guda kayi riba'in rana daya yini daya da daren sa shi yafi maka alkhairi dalada da falala sama da kai azumin wata guda dai tir baka sha ba kuma dukkanin wata guda din nan idan kai azumin sai kai kiyamul layl sai ka raya daren da sallah daga farkon sa zuwa ƙarshe wannan sallar taka ta wata guda ta dare da azumin ka na wata guda da kake bai kai riba'i da wani bawan Allah zai yi ba na rana ɗaya da daren sa kawai yi ke da daren sa kun ga girman wannan abin ya yi wa in ma tafihi annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ce da mutum zai mutu a cikin halin riba'i yana cikin riba'i yana cikin jiran kan iyaka a kashe shi ayo harbi da kibiya ko da bindiga a same shi kai ko da ba da harbin sa akai da kibiya ko da bindiga ba a ya mutu ne kawai hatfa an fihi ma'ana wani abin ya zo ya kashe shi ko rashin lafiya ko wani abu haka kawai ya rasu zai samu irin wannan abin da zamu ambata annabi kira da mutum tsara tabbata a gare shi ce ujriya alaihi amaluhu alladhi kana ya'malu aikin da yake da ya kasance yana gudanarwa zai ci gaba da gudana a gare shi aikin sa zai ci gaba da zuwa gare shi ya mutu idan mutum ya mutu aikin da yake a duniya daga lokacin ya tsaya can yanzu sallar da muke da zamu yi ta isha mutumin da ya rasu yanzu kafin magariba a kafin sallar isha bayan magariba za a rubuta masa ladan sallar isha ya kuwa za a rubuta masa ajibu ni barakallahu fiku abana amsa za a rubuta masa ladan sallar isha laysa lil insani illa ma sa'a dan adam baya samu wani abu sai abin da yayi ya riga ya aikata to bai riga ya aikata bai rasu bashi da nan ladan shi sa dukkan idza mata ibnu adama in qata an amaluhu illa min thalath idan mutun ya riga ya mutu duk aikin da yake ya riga ya yake masa ina fatan fahimta amma mutumin da yake riba'i ya riga ya rasu a wajen a kan aikin sa na riba'i wannan ladan da ake bashi na riba'i wanda aka ce ya fi duniya da abin da yake cikinta za a ci gaba da kai mai kayansa har Allah ya tashi kiyamarsa zai ci gaba da zuwan masa ana kai masa kullun za a rubuta masa lada kamar yana riba'i kama yana riba din har sai Allah ya tashi kiyama ina fata an fahimta wani irin ladan ne samu kuma kada ku manta yanzu misali lokacin da yake rayuwa zata yi wa yana riba din kuma yana saban Allah ba haka bane khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an amma lokacin da ya mutu akwai in za a rubuta masa aikin zunubi ne za a rubuta masa ba wannan aikin riba din da kawai yake zo masa kun ga ɗaya daga cikin fallin da hadisi ne yanzu annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace ujri alaihi rizquhu sannan kuma za a gudanar masa da arzikin sa zuwa gare shi arzikin sa na arzikin sa ma da yake zuwa masa zai gudana zuwa gare shi amma na arzikin da yake nufi shine arzikin lahira arzikin aljanna shine malai ce yurzaqu min aljannati kama turzaqu ash-shuhada alladhina takunu arwahum fi hawasil at-tayr za azirta shi kamar yadda ake azirta shahidai kun san annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace shahidai idan suka rasu suka mutu kowanne mutum idan ya rasu ya bar duniya idan Allah madaukakin sarki ya turo mala'ikun da za su yi masa tambaya ruhin sa da yake jikin sa bayan an ji ayyar rijista daga sama idan mutumin kirki ne zai dawo jikin sa mala'iku za su yi masa me tambaya idan ya ci wannan tambayar idan mutumin kirki ne daga inda yake kwanci a kabari za a buɗe masa ni'imomi yana sha da safe da yamma a buɗe masa kanshin aljanna da iskar aljanna da duk abin da ake iya jin aljanna za a iya buɗe masa ya rinka ji da safe daga nan kuma sai yamma sai ya ƙara ji yana cikin kabarin saka mutum zai ta shan ni'ima har sai Allah ta shiƙe masa yana cikin kabari Allah ya samu daga ciki amma ban da shahidi yan uwa shi shahidi kun san abin da ake masa shi ran nasu ake dauka a kai shi cikin aljanna a sashi a cikin cikin wasu karran tsuntsaye su rinka zagayawa da shi a cikin aljanna gaba daya ina fata yan uwa sun fahimta shi ba a cikin kabari ake bar nasu ba yana cikin aljanna shi sai Allah ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim to wannan shine yurzaqu na kanka kun ga yurzaqu na gashi na ya tabbata anan wannan wa ujri alaihi rizquhu za a gudanar masa da arzikin sa me arzikin shine za a kai shi aljanna a sashi a cikin kundin tsuntsu ko kuma cikin tsuntsu su rinka zagayawa da shi a cikin aljanna kamar yadda ake wa shahidai shi ma za a yi masa shi sa mutumin da ya mutu a wajen ribadi kamar mutumin da ya mutu a wajen yaki kamar an sa takobi ne an sare mai kai lokacin da yake jihadi so da ka yan uwa ribadi ba karamin aiki bane ban sani ba yanzu ko za mu iya samun wannan falala shi sa satin da ya gama na ga mana cewa babu aiki wanda nan da nan zai kai ka aljanna uwa wallahi kamar jihadi nan da nan zai kai ka aljanna kamar jihadi ba wani haufi a cikin sa shi sa za mu zo mu karanta hadisi a can gaba kada insha Allah ta'ala wani mutum ya zo ya tambaye annabi tsira da amince tsira tabbata a gare shi ya rasulullah ni so nake a ga mu wani aiki da idan nan shi zan samu ladan mai jihadi sai annabi ya ce babu aiki to amma dan kan mutum ne ji wani irin sai annabi ya bashi misali yace idan zaka iya shi daga lokacin da aka ce mutum ya tafi jihadi ka shiga masallaci ka tara sallah sannan kai ta azumi ba za ka daina sallah ba ka daina azumi sai ya dawo yace ya rasulullah wai zai iya wannan yace to shikenan ya wuce kake haka mai jihadi yake Allah ya ba mu falalar shahada sayyidina Umar ya kasance yana roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya sashi a cikin shahidai Allah ya bashi falalar shahada Allah ya bashi falalar shahada shi sa shi ma hadisi zan zo mu karanta shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace wanda ya tambayi Allah madaukakin sarki roki Allah subhanahu wataala da gaske da yaqini Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shahada to Allah zai kai shi matsayin masu shahada ko da ya mutu akan shifadar sa ku kalle sayyidina Umar ba ka ta kasance da shi ba lokacin da yake ta wannan addu'a mutane suna ta mamaki na farko da shi amirul mu'minin ne da wahala kaga an fita jari da sayyidina Umar me yasa saboda shi ne shugaba sai dai tura runduna ya ce aje ai kaza aje ai kaza to ta za sayyidina Umar ya shahada tunda shi ba jihadi yake fita ba ba da shi ake fita ba amma da Allah madaukakin sarki ya so ya ba shi shahada sai gashi yana cikin sallah aka samu Abu Lu'ulatul Majusi ya zo ya soke shi ya kashe shi ya shahada kai ba a yanzu idan zaka irin wannan addu'ar da gaske Allah ya ga zuciya ka zai baka ina fata fahimta akwai hanyoyin da Allah madaukakin sarki zai iya baka ba haka bane يوا الا با مشهاده الا ادري تامد الشهاده يوا كوبا فاسو ني بتكون سي امين با wani 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 yaji an ce za a shahada ne sai aka shi sai baya san shi zaba baya zai shahada to ko dai ba aka shi ga mai sai ka fito yawa ko aka shi mutum ba sai ya rasu wannan hadisi da ban karanta shi ba ko wa amin al fattan karshen hadisin annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi ce bayan an masa wannan abuwa guda biyu abu na uku ma da za a masa shine za a mintar da shi daga mai fitina wa mai fitina sune masu tambayar kabari dan mutumin da ya mutu a wajen yaki ɗan uwa ko kuma a wajen ribai hatta tambayar kabari shi ba ai masa ya tsira kun san mataki na farko mafi hadari da mutum zai tsallake bayan tashi aka bari shine tambaya wannan shine mabuɗi na farko wanda idan mutum ya tsallake shi shikenan ya samu sa'ada insha Allah ta'ala har abada wanda kuma idan mutum ya kasa tsallakewa Allah ya kiyaye mu ya shiga cikin bala'i da musiba har abada Allah ya tsare mu shine tambayar kabari mala'iku su tashi mutum man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ma za ta kulu fi hada rajul alladhi bu'itha fikum wannan tambayoyi ne masu sauki amma amsa su abu ne mai wahala wallahi a cikin kabari abu ne mai wahala dan amsa su ana samu ne a duniya yadda ka ba Allah da manzansa a duniya haka zaka samu damar amsawa yadda ka kauce wa hanyar Allah da manzansa haka harshen ka zai nauri ka kasa amsa wannan tambayoyi a cikin kabarka koda kuka iya amsa su a duniya to mutumin da ya mutu a wajen jihadi ko a wajen ribai tambayar kabar ma ba za a yi masa ba an amintar da shi Allah ya samu daga ciki wannan hadisi rawahan muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantacce littafin sa hadisi na karshe da zamu dakata akan sa wa am fadalat ibn ubayd radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kale yace kullu mayyitin yuqtamu ala amalihi illa almurabita fi sabilillah dukkanin wani mamaci idan ya rasu akan rufe ayyukansa dukkanin ayyukansa su daina zuwa su daina tafiya zuwa gare shi illa almurabita fi sabilillah sai wanda yake ribai dan dauka kalmar Allah madaukakin sarki shine abin da na gama gaya maka dukkanin mutum idan ya rasu aikin sa tsayawa yake daina kaiwa zuwa gare shi amma mutumin da ya ribai aikin sa zai ci gaba tafiya zuwa gare shi zai ci gaba tafiya zuwa gare shi wannan hadisin yayi istisna'ir ribai amma wasu hadisin sun istisna'in wani abu wanda ba ribai ba daga ciki akwai dan mahaifin da ya rasu ya bada da yake masa addu'a ko mutumin da ya rasu ya bada na gari yake masa addu'a wannan addu'a za ta ci gaba zuwa ga mahaifin ko da baya ban duniya ba duniya sannan aikin da dan yake yi na ibada da bauta da da'a shi ma mahaifin za a ci gaba da bashi kamasho a cikin aikin dan insha Allah ta'ala kaga amfanin tarbiyya ke duk mutumin da ya wadansa tarbiyya ta gari dan kai zama mutumin kirki to har karshen rayuwarka har mutuwarka har kabarinka wannan aikin zai ci gaba da bin duk aikin da dan kai na sallah ko na azumi ko na zakka ko na kyautatawa wasu ko abin da ya kamata haka za a bashi ladansa kai ma kuma kana kabari za a dauka a kai maka haka nan mutumin da ya sadaka jariya shi ma za a kai masa ko da ya bar duniya shi ma aikin sa bai yanke ba sadaka jariya shine mutum yayi wani aiki da ko da bayan ya bar duniya za a ci gaba da cin moriyar aiki ka sai alqur'ani ka kai masallaci ko ka inda za a rinka karantawa duk lokacin da aka dauka aka karanta ko ka bar duniya za a baka lada ka gina masallaci ka gina makaranta ka gina rijiya ka dau nauyin masu wa'azi ko masu da'awa su je su da'awa su wa'azi idan ka dau nauyin masu da'awa ka je suka je suka yi da'awa suka musuluntar da maguzawa suka koyar da karatu ga waɗanda su dama musulmi ne to duk lokacin da waɗanda aka koyar suka yi karatun kai ma fa sai an baka ladan ko da kana cikin kabarin bayan shi wanda ya karatun an bashi malamin da ka tura ka biya masa kuɗi ya je koyar da karatun shi ma an bashi ladan kai da ka dau nauyin kai ma sai an baka ladan ko da ka bar duniya ina fata fahimta saboda haka ƴan uwa ya kasance muna da niyyar yin ayyuka irin wannan musamman abin da ya shafi sadaka jariya sadaka jariya yau hubusi ko abin da kama daga daukan nauyin marayu ko abin da kama daga a biya musu kudin makaranta a tallafe su wanda suka isa aure a musu aure duk wannan sadaka ce jariya duk sadaka ce jariya sa hannu ne sa hannun jari sannan abu na uku shine mutumin da yake da ilimi kuma yake karantar da ilimin sa shi ma koda ya rasu za a ci gaba da bashi ladan wanda ya karanta adadin mutanen da ya karanta suke amfani da ilimin za a ci gaba da bashi ladan su shi sa wannan gamar yan uwa babu wanda ya dace da wannan abin kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda kan musulmi na farko da ya fara musulunci daga hannunsa har zuwa musulmi na ƙarshe da za a samu duk wanda ya aiki musulunci sai an ba annabi ladan ko kaso ko kaki bi'izzi aziz wa bidhilli dhalili ko kana so ko baka so sai an ba annabi ladan sallallahu alaihi wasallam to haka ne duk wanda ya dau hanya irin tasa duk abin da ka koyar ka karantar da alhamdulillahi rabbil alamin kadai yaro dai ya iya duk lokacin da zai sallaci alhamdulillahi rabbil alamin sai an baka ladan kana rayu ko ka rasu duk lokacin da yace alhamdulillahi rabbil alamin sai an baka ladan to na mutum da ka koyar qur'ani gaba daya ina mutum da ya haddace qur'ani a hannunka wani irin ladan kenan yan uwa ina mutumin da bai san shari'a ba bai san addini ba bai san sallah ba bai san tsarki ba ka koya masa yan uwa wani irin ladan ka samu saboda aiki ne na annaba yan uwa akwai falala mai yawa a kansa kamar yadda kuma akwai kalubale kala kala a kansa Allah madaukakin sarki ya samu dace malai ce fa innahu yunamma kuduba nusfa kuma sai littafi an yunamma aka rubuta ana ku eh haka ne yunan ma ne yun ma sai dai yan mi ko yau ai ba zai zai yan mi ba haka ne a cikin nuskha a wasu nuskha da arun ta yan mi wasu ma yazo da yan ko yan mi ko yan mudi yazo abinda da yake nufi shine fa innahu yan mi lahu amaluhu ila bil qiyamati za a ci gaba da ƙara masa wannan ayyukan da yake yi har zuwa ranar tashin alkiyama bana aikin sa na ribadi ko da ya bar duniya yana kunci aka baransa za a ci gaba da ƙara masa ladan sa za a ci gaba da kai masa ladan sa har sai Allah ya tashi kiyamarsa wayu amanu fitnatul qabri sannan kuma za a amintar da shi daga azabar kabari shine abinda muka ambata a baya za a dauke masa tambayar kabari wasu malamai suka ce tambayar ce kwata kwata ba za a yi masa ba kawai yadda aka sashi a cikin kabari aka sai ci gaba da shan ni'ima ba zai ma ga mai tambayar ba bare ya firgita bare ma a har ya shiga wani hali wasu malamai suka ce a masu tambaye za su zo sai dai amma yasta'nisu bihim ko yasta'nisu bihima zai kawai ɗebe kewa da su ne ma'ana idan sun zo maimakon su daka masa dawa su ce tashi su masu tambaye sai dai kawai su tashi hira su tafiye su babu wani abu da zai samu na firgici ko tashi hankali wasu malamai haka suka faɗa to kowanne dai ɗaya daga ciki ne insha Allah ta'ala maganar za ta hau kan hadisin ta dace da shi saboda ya tsira tambayar kabari dai ya tsallake ta wannan bashi da matsala a kanta Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace yan uwa wannan hadisi Imam Abu Dawud ya fitar da shi da Imam Tirmidhi Imam Tirmidhi ya ce hadisi ne da yake hasan kuma sahihi ina ganin zamu dakata a saboda lokaci ya riga ya kure abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi yan uwa Allah subhanahu wa ta'ala ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله